Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan asuban yau Litinin 13 ga watan Satumban shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Baballe da kanan labarai.
Jiya Lahadi, gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na 1 da na 2 a jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu. Mutum za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Ya Lahadi, ma'aikatar lafiyar kasar Birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya shawarar ta na buƙatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan Birtaniya masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa. Matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar Prime Minister a kasar Somalia masu tsatsauran ra'ayi kan al'ada, a yanzu tana da burin samun babban mukami a kasar.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin shugaba Buhari ta ce ta ciyo manya-manyan nasarori a mulkin ta na shekara 6.
Shi mai girma shugaban kasa yana da manufa kyakkyawa ga al'ummar Najeriya a saman matasa waɗanda ake gani su ne za su zama shugabannin nan gaba, a ga cewa an tallafa musu.
Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun ce an yi wa kimanin mutane miliyan 3 allurar rigakafin coronavirus, amma duk da haka wasu 'yan kasar cewa suke
a cikin ƙarshen watan za ta gama aiki. Saboda dole ne mu ba ta priority a gani da kuma farkon ainihin watan October. Ita Moderna za ta kai har December, saboda shi yasa muke son kada ya asararta tun kafin tashi daga aiki a tabbatar cewa an yi amfani da ita.
Gwamnatin jihar Borno kuma ta bude wata kafar tattara ra'ayoyin jama'a game da kasafin kuɗin jihar na baɗi, wata damar da gwamnatin jihar Borno take baiwa 'yan jihar tun shekaru sama da 2. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar, amma sai mun fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na 1 da na 2 a jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu, muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Muƙaddashin ministan ilimin Taliban Abdulbaki Haqqani, yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron 'yan jarida a Kabul, ya kare raba jinsin ɗaliban, yana cewa hanyar koyarwar ta saba wa koyarwa addinin Musulunci da kuma al'adun ƙasar Afghanistan. Ministan ya ƙara da cewa malamai mata kawai za a bari su koyar da ɗalibai mata, kuma ba za a samu ƙarancin malamai mata ba, amma idan dai ana buƙata za a baiwa maza damar su koyar da mata ba tare da karya dokokin addinin Islam ba. Haqqani ya ce su ma malamai maza za su iya koyarwa, amma kamar yadda shari'a ta tanada za su koyar daga bayan labule ko su yi amfani da allunan hotunan bidiyo da sauran kayayyaki. Ya jaddada cewa gwamnatinsa tana da niyyar kare nasarorin da kasar Afghanistan ta samu a ɓangaren ilimi a cikin shekara 20 da suka gabata, amma ba za a samu haɗa koyar da maza da mata tare ba a cikin kasar. Jiya Lahadi, ma'aikatar lafiyar kasar Birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya shawarar ta na buƙatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan Birtaniya masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa. Ministan lafiya Sajid Javid ya faɗa jiya Lahadi cewa shawarar, wacce ta fuskanci suka daga 'yan majalisa masu ra'ayin mazan jiya, an jingine ta, amma za a sake duba ta idan adadin masu kamuwa da COVID-19 cutar da coronavirus take haddasawa ta ci gaba da ƙaruwa. Ana sa ran Birtaniya za ta sanar a wannan makon shirinta na yi wa yara 'yan shekara 12 zuwa 15 allura a yakin da ake yi da ƙwayar cutar. Wataƙila za a fara kamfe ɗin yin allurar rigakafin zuwa ƙarshen wannan watan. A wani wurin kuma, ƙasar Bangladesh ta sake buɗe makarantu jiya Lahadi bayan kwanaki 500 da rufe su, yayin da gwamnati ta ba da rahoton cewa kashi 97 cikin 100 na malamai a faɗin ƙasar sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafi. Har yanzu ana buƙatar yara su sanya abin rufe fuska a makarantu, kuma gwamnati ta yi gargaɗi kan yin sakaci da matakan kariyar. A yanzu ɗalibai a kowane aji za su rinka zuwa makaranta sau ɗaya a mako. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar Prime Minister a ƙasar Somalia masu tsatsauran ra'ayi kan al'ada, a yanzu tana da burin samun babban mukami a ƙasar, yayin da ƙasar da ke Afirka take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka jinkirta. Yar majalisa Fauziya Yusuf H. Adam tana sane da irin kalubale na samun goyon bayan masu zaɓe a ƙasar, inda ake takawa mata birki. Duk da cewa mata masu ilimi da dama da ke zaune a manyan ƙasashen waje sun koma Somalia don taimakawa sake gina ƙasar bayan shekaru 30 cikin rikice-rikice, galibi ana fuskantar shakku game da tsayawarta takara. Cutar COVID-19 da matsalar tsaro tana haifar da wasu kalubale.
Toma dalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Gwamnatin shugaba Buhari ta yi shelar cimma nasarori da dama akan abubuwa da aka gagara cimmawa a baya a shekaru 6 da ta yi tana rike da mulkin Najeriya, duk da tashin hankali da ke faruwa a cikin kasar. Shin wani irin nasarori aka samu a cikin mulkin wannan gwamnati a Najeriya? Shamsi Hamza Ibrahim ta yi mana nazari akan wannan batu da kuma rahoton da ta hada mana.
Shekaru 6 yanzu da hawa kan karagal mulki na shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya, gwamnatinsa ta bakin mai taimakawa shugaban kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya bayyana cewa shugaba Buhari ya samu nasarori da suka hada da sanya hannu kan wasu kudurori 15 zuwa dokoki da kammala manyan ayyuka 17 a fadin kasar. Ya kuma lissafa dokar masana'antar man fetur a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan shugaba wanda ya rattaba hannu a cikin wannan shekarar bayan shafe kusan shekaru 20 ana kai komo a kai. Yishewu Aliyu masani ne kan harkan tattalin arziki a Najeriya.
Wato wannan dokoki ya sake shimfidan yanda za a zuba jari ne da kuma yanda kamfanin zai yi harkokinsa na man fetur da kuma yanda ita kanta gwamnati za ta amfana da ishi kanshi man fetur din da kamfanin da kuma waɗanda za su zo su zuba jari a kamfanoni daban-daban da kuma ita kanta gwamnati irin jarin da za su ba a wasu kamfanoni wanda a da duk ba irin waɗannan dokoki. To wannan doka ya samar da wannan, sannan kuma ya sake samar da yanda za a samu man fetur da kuma su kansu inda za a dauki man fetur din nan, kudaden da ya samu na riba yanda zai taimaka a dada fadada shi wannan kamfani da kuma man fetur a Najeriya.
Kazalika gwamnatin Buhari ta kaddamar da shirin tallafawa al'umma na zamani na farko a tarihin Najeriya, tare da jaddada cewa shirin tallafin na social investment shine mafi girma a shirin tallafawa jama'a musamman matasa a nahiyar Afirka, kuma ɗaya daga cikin mafi girma a duniya kamar yanda ministan ayyukan jinkai Sadiya Umar Faruk ta tabbatar.
Shi mai girma shugaban ƙasa yana da manufa kyakkyawa ga al'umman Najeriya a saman matasa waɗanda ake gani su ne za su zama shugabannin nan gaba, a ga cewa an tallafa masu ta hanyar samun abin da za su yi. Akwai manufofi daban-daban da wannan gwamnati ta fito da su na ganin cewa an taimaka ma matasa, kuma wannan shiri ne wanda zai ɗore za a ci gaba da shi. Shi ya sa ma har aka yi ma'aikatar da za ta zama ta kula da waɗannan shirye-shirye ko da zama a tsari na dindindin, wanda ko da wannan gwamnati ta shuɗe zai yi wahala a ga cewa wasu sun zo sun canza wannan abu.
Dkt. Isa Abdullahi ya yi ƙarin haske game da nasarar da aka samu kan daidaita tsarin kasafin kuɗi daga watan Janairu zuwa Disamba da shugaban ya rattabawa hannu a kai a shekarar da ta gabata ta 2020 bayan shafa sama da shekaru 10 da aka daina bin tsarin.
Wato ana samar da yanayi wanda matsalar da ake samu da a kasafin kuɗi shine a ce kasafin kuɗin shekara ta 2021 sai an kai watan 6 a shekara ta 2021 kafin a fara aiwatarwa. Yawanci so da yawa zaki ga abubuwan da aka kasafta su a kuɗin an je ƙarshen shekara ba a aiwatar da su ba ƙarshen ta, a wawura kuɗaɗen nan a shiga wata shekara kuma ba a yi aikin ba ba a ga kuɗin ba. To amma kaga in an dai sa tun daga wata ɗaya an riga an daidaita an sa hannu, to kafin a kai watan 12 in Allah ya yarda a cikin abubuwan da ake ganin za a aiwatar da su za a iya aiwatarwa in dai kuɗaɗen sun samu.
Sauran nasarorin da gwamnatin Buhari ta samu sun haɗa da dokar kuɗi ta shekarar 2019 da shekarar 2020. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Man fetur da iskar gas na tekun arewa ya taimaka wajen sanya kasar Norway zama ɗaya daga cikin mawadata a duniya. amma yayin da mutanen Nauyi suke shirin kada ƙuri'a yau Litinin, fargabar canjin yanayi ya sanya masana'antar a saman ajandar yakin neman zaɓe. Jam'iyyar masu ra'ayin riƙau mai mulki, wacce Prime Minister Erna Solberg yake jagoranta, da jam'iyyar Labour mai hamayya, wacce ke kan gaba ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a, dukansu sun ba da shawarar da a hanzarta barin yin amfani da albarkatun mai da ke ci gaba da ƙara ƙarfin tattalin arziki. Yau Litinin, kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa KCN ta faɗa cewa ƙasar ta yi nasarar yin gwajin sabon makami mai linzami mai cin dogon zango a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da take tsaka da cece-kuce tare da Amurka game da hana mallakar makamin nukiliya. Kafar yaɗa labarai ta KCNA ta ce makaman masu linzami sun tashi kilomita 1,500 kafin su sauka a wuraren da aka auna su, kuma suka faɗa ruwayen ƙasar yayin gwajin da aka yi a ranar Asabar da Lahadi. Ana ganin sa a matsayin makami mai linzami na farko da Koriya ta Arewa ta harba, bayan da ta gwada sabon makami mai linzami mai cin gajeren zango a watan Maris. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya hau kan karagar mulki a ƙarshen watan Janairun da ya gabata.
To madalla, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya matakin farko ta Najeriya ta ce ana ci gaba da yi wa 'yan Najeriya allurar rigakafin Moderna da kuma AstraZeneca. Zuwa yanzu hukumar ta ce an yi wa mutane miliyan 3 ne rigakafi a cikin kimanin 'yan kasar miliyan 112. Ga dai wakilinmu a Abuja, Salisu Shehu Ashaka, da ƙarin bayani.
Daraktan ƙididdiga na hukumar Dr. Abdullahi Bulama ya ce ba a samu yankewar allurar ba, kuma ana fatar yi wa kashi 70% na 'yan kasar rigakafin kamun a yi ajiyar zuciyar nasara. Bulaman ya ƙara da cewa ƙalubalen shi ne akwai wa'adin lokacin da allurar da aka kawo daga ƙetare za su kammala aiki.
AstraZeneca da muke ita yanzu a cikin ƙarshen watan za ta gama aiki, saboda haka dole ne mu ba ta priority a gani da kuma farkon ainihin watan October. Ita Moderna za ta kai har December, saboda haka shi yasa muke son kada a asara ta tun kafin tashi daga aiki a tabbatar cewa an yi amfani da ita. Insha Allah muna wannan ayyukan da zamu tabbatar da cewa an samu, ko magannuka ba za mu samu karancin sa ba, saboda ba za mu yarda a je ga wannan matsayin ba. Duk mutumin da muka bawa kashi na farko, to za mu tabbatar da cewa mun ajiye masa, mun yi tanadin allo da za mu bashi kashi na biyu. Shi yasa muka cewa jihohi yanzu duk maganin muka ba su raba biyu, rabi kawai za su bayar. Don mu tabbatar da cewa an samu alluran da za a ba mutum kashi na biyu, saboda ba za mu je mu halin da insha Allah cewa za a ba mutum magani sannan ya dawo a gaba, ba za mu yi da wannan ba.
Shin zuwa yanzu za a iya cewa kamuwa da corona a Najeriya ta karu ne ko kuwa a'a? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Bulama.
Binciken da ake yi testin shi yasa ake ganin kesi na karu, amma gaskiya akwai kesi, kuma yanzu ma wacce ma nau'in da take a kasar yanzu take damu mu gaskiya ita ce mai fitina. Ana ce mata Delta variant, tana da masifa da yawa. Dan akwai lokacin da muka samu labari a India, rana ɗaya tana kashe mutum 3,400. Kun ga ai ba abu ne wanda za a so shi ba, saboda haka shi yasa muke kiran mutane lallai su ba ta haɗin kai a rigakafin nan.
Shin me mutane ke cewa ne game da rigakafin, tunda ana samun masu ɗari-ɗari da sahihancin allurar?
Sunana Architect Zulkifilul Alhatu Yahuza, garkon matasan Turun Waragusa. Gaskiya ban samu dama na yi wannan allura ba ta rigakafi, saboda wannan rigakafin na ga tana cutarwa ga al'umma da wasu kasashen waje da Turawa da ma kasashen da suka fi mu ci gaba.
Sunana Elizabeth Joshua. A'a, ba mun rigakafi ba, kuma ba na ma tunani.
Firdaus Abdulaziz Jibril. A gaskiya ba an shi ko ɗaya da ake yi ba, amma dai ina kan karɓa, zan karɓa insha Allah.
Hukumar lafiyar matakin farko ta ce tana aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka don kawar da corona. Salisu Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Salisu Shehu Ashaka da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Borno ta bude shafinta don jin ra'ayoyin jama'a game da kasafin kuɗin baki da za a aiwatar a jihar, don ba da tasu gudunmuwa game da abin da suke ganin ya kamata a ce an saka a cikin wannan kuɗin. Tun sama da shekaru biyu da suka shuɗe ne gwamnatin jihar Borno take baiwa jama'a damar tofa albarkacin bakinsu a sha'anin kasafin kuɗin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum shi ya kaddama da wannan shiri da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Professor Isa Murtai Hussein.
And without a healthy society, without an educated society, there will be no development.
ya ce in babu ingantaccen kiwon lafiya babu kuma ingantaccen ilimi ba za a samu cigaba a ƙasa ba. Na haka ne muka mai da hankali a kasafin kuɗin bara game da kiwon lafiya da kuma harkokin ilimi a jihar. Ya ce kuma muna buƙatar hanyoyi da tsaftataccen ruwan sha da wutar lantarki da kuma hanyoyin sadarwa.
Even though roads linking our neighboring countries like Chad, Cameroon and Niger have federal government responsibilities.
Yace ko da shike hanyoyin da suka hada da Chad da Niger da kuma Kamaru hanyoyin gwamnatin tarayya ne, yana da mahimmancin mai da hankali a kansu saboda inganta harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Alhaji Adamu Lawan Zofa Jimbade shine commissioner mai aikatar kuɗi na jihar Borno wanda kuma zambaya kuwa na samun nasara wajen wannan taron.
Eh, sosai kuwa kwari ana samun nasara kuma muna samun mutane suna gaya mana cewa duk abubuwan da suka zo suka yi bayar saboda a sa a cikin wannan kundin wannan kasafin kudin suna gani kuma an yi ta kuma suna gani kuma muna shi a kan website namu.
Ko me mutanen da suka zaci wurin taron ke cewa?
Sunana Comrade Bulama Abiso nake kuma zaɓaɓɓen chairman na kungiyar gamayyar haɗin kai da farin hula na Borno State.
An yi irin wannan taro a baya, me ne kuke ganin an yi a baya ba a sa ba yanzu kuke so a sa?
Alhamdulillah an yi wannan taron yau kamar shekara uku kenan ake wayannan taron. A shekaran 2019 mun kawo kundin ayyuka wanda jama'a suka ce suna son a yi musu a karkaran su. A cikin wannan shekara biyu mun kira jama'an mu wasu mun je da kanmu mun tabbatar a cikin abin da suka kawo kashi 100 wajen kashi 50 zuwa 60 an samu an yi musu. Akwai kuma kashi wajen 20 waɗanda suke kai har yanzu ana kan yi. So sabili da haka jama'a mu sun ga wannan abun muhimmanci ne.
Sunana Dr. Umar Abdullahi Maina, ni ne na wakilci shugaban matasa da ya kamata ya bada bahasi a wannan taron. Ai sai matsayin abun da ya kunsa na da yawa, amma a takaice abun da muka bayar kuma muka fi bada muhimmanci akai shine idan an lura yawanci waɗanda suke zama tubabbu yanzu suke tuba suke fitowa daga jeji, idan an lura yawanci matsayin shekarun su ya tsaya a tsakanin mutanen da suka fada gurgin mu a matsayin su na matasa. To muna ganin ya kamata gwamnati ta kasa hankali a samu a saka wasu kudade da za a ware domin a ga cewa an yi kokari an farfado da hankulan su, wato abin da ake cewa rehabilitation kenan, domin su zamanto mutane da za a iya barin su shiga tsakanin jama'a.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu a wajen wannan taro na kasafin kuɗin baki zai aiwatar a jihar Borno in Allah ya kai mu. Haruna Daula Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya. Da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙƙinsu yaƙi da cin hanci, gano masu danna gadan marayu da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin ƙwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumal. A sabon shirin za mu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Sideri cikin Iware da ke yankin Arɗakola. Makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu ya ce ya mallaki babbar gona ko ma kekin fili da ya saya a can Sideri. Amma bayan shekaru 29 ya ce wasu sun kulla masa shar har mai martaba sarkin muri ya ce tashi daga filin. Kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin muri ne Alhaji Abbas Tafida. Wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin 'yan sanda har ma an taɓa tura Malam Sani gidan yari. A halin yanzu dai Malam Sani Salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu ƙin jininsa ta ɓangaren filin da ya mallaka da kuma ɓarayin mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su. Kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar muri Alhaji Usman Sa'idu Gasol wanda insha Allahu za mu kawo muku ita bayan mun fara da sauraron ƙorafi daga bakin mai shi.
Ni ne Malam Sani Salihu wanda nike zama a Sibire a ran jefin Yalingo haka. Kana ji na?
Eh, muna ji. To me ya faru, me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani?
Ni Malam Sani Salihu ina zaune a Febre tun shekara 29 yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri kwana shekara 29. Kana ji na?
Eh, muna ji. Kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake, mai kake a wajen?
Ni mai kiwo ne tare da noma. Ina da dan shanu na dan kadan daidai gwalgwado. Na samu filin daji don asalin wurin filani da suke zaune a wajen ka yi dan fada da mummuyawa shekarun da suka wuce, kamar yadda na gaya maka kwana shekara 29. Kowa ya gudu a wurin, babu kowa a wajen. Sai na zo na sauka da kayana a cikin wani dan ƙauyen da ake kiransa Jiwar. Na samu sarkin garin, ana kiransa Ardo Manga, da kayana sai ya saukar da ni. Sai na ce mashi, ni daga Abuja na dawo nan, ina nake zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani dan matsala a wajen ba, babu barna. Sai ya ce man, to ga dan jefen Sibire nan, an yi fada Fulani da mummuyawa, kowa ya gudu wuri, yanzu babu kowa. Sai na zo na duba na ga wuri ya yi mani, sai na sauka. Sai wani mutum mai suna Joro Dajo, mummuye ne, ya zo ya ce man, da nan filayen nan na kakanni su ne, su suke da a zama a wuri. Sai to yanzu ga shi wurin kuma daji ne, na ga ba alaman noma a takaice, ya fi shekara 10 ba a yi aiki a nan ba. Wasu wuri kam ma ba zan iya kidaya ba, itatuwan nan kamar ma ba a taɓa aiki a wurin ba. Sai ya ce haka ne, amma da can kakannin su suna nan a zama a wurin nan. Na ce to shikenan, ni ba na son fitina tun da haka ne, yanzu tun da wuraren ku ne, me kake so? Sai ya ce in zan saya zai sayar man. Sai na ce a sayar man. Sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan faɗi a kan kuɗi 50,000 a wannan lokaci.
Daga baya kamar Alhaji Sani, naira 60,000 naira 50,000 kamar shekara 29 da suka wuce. Yanzu a lokacin shanu ka sayar, ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar?
Shanu na sayar.
Kamar shanu nawa ka sayar a lokacin?
Na sai da shanu 2. Ina nan ina zaune a wuri zama ya yi.
Rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka sai wajen, ko kawai kuɗi ka bashi shi kenan ya ce ma ya sayar maka?
Kuɗi na bashi, ya rubuta takarda ya sayar man.
Takarda tana nan yanzu haka?
Takarda tana nan.
To muna jin ka, sai me ya faru?
Sai na ɗan zauna wasu shekaru, na manta kamar shekaru nawa, amma yanzu shekaru 8 wanda suka wuce zuwa 9. Sai ya sake sayar man da wasu wuri, wurin ya yi faɗi sosai. Daga kudu da ni iyakan Burtolin Shanu, daga arewa da ni iyakan Kori, duka muka sace a rubuce. Yamma iyakan wasu falale, wato falale irin duwatsun nan wanda ake sanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga, haka su ne falale. Yamma kenan, yamma da wani duge, don gidana yana rungume da wani duge shi kenan. Gabas kuma iyaka wani duge kuma yana da nisa, wurin akalla zai kai kaman mil daya gabas da yamma. Duka muka sace a rubuce, ya sayar man a kan kuɗi 130,000. Shi kenan. Sai wani mutum mai suna Marco Sanya.
Ina zuwa, kafin mu ci gaba, shi wannan mai ma suna wanda arkowaye ka ce shi mutumin mummuye da ya sayar ma wannan waje?
Joro Dajo.
Joro Gajo. Gajo?
Dajo, Dajo.
Dajo, okay. To, a ina yake da zama shi ma?
Mummuye ne.
Shi ma gidansa yana wannan dajin ne?
Gidansa yana nan arewa da ni maso gabas, gefe wani babban duje kusa da Kori.
Shikenan, muna ji, sai me ya faru?
Ina zaune a bana, ba hawa ba sauka, ban taɓa gargama da kowa ba. Lokacin da ya sayar man nan ɗin, sai ya man alkawari ya ce, don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni, in sanar masa. In dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza duk nasa ne. Ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man. Shikenan. Sai na ce to, na yarda. sau ina zaune sai wani mutum mai suna Umaru Kona. Na zauna ba a kaman shekara 15 wanda suka wuce. Umaru Kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye ga wani kamfani. Na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya.
Wani sarki ne ya faɗi wannan maganar?
Umaru Kona ya faɗa ma wannan magana. Umaru Kona mai gadi ne, mai gadin ga wannan sarkin ya limo mai suna Abbas Ridda Tafida.
Sarkin Muri kenan na yanzu?
Eh, sarkin Muri.
Babban sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida.
Eh, shi fa.
To ina da sai me faru?
Sai na ce to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara 15 anan ban san kowa ba. To ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna wanda ya taba yin local government chama local government mai suna Filimon. Sai na ce nan wuraren nan na tsaya na biya amma ga Umaru Kona yana cewa filayen nan wai na sarki Abbas ne. Sai ya ce a ni na sayar maki lokacin da nike neman chama local government amma ba inda kake ba can kudu da kai da nisa kudu maso yamma. Saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya tsaya. Haka ne shi kenan daga nan ba hawa ba sauka sai wani makofshi na can kudu da ni gefen Burtoli daga kudu da Burtoli yake da zama mai suna Tambai. Sai ya zo ya gaya man cewa Umaru Kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya ganmu mu Filani area nan amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama. Sai na ce to da safiya ya yi sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi da muka je fada da wasu Filani mun kai kaman kimami 40 haka da wannan mai gadi mai suna Umaru Kona. Shi kenan sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa. Sarki madadi ya ce mamu mara ba ko kuma daga ina kuke. Sai ce komi ba. Sai ce ina mai gidan kwano. Ina mai gidan kwano. Ranka da dai kana ji na?
Ina jinka sosai.
Madalla. Sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ni. Sai na ce ni ne ranka da dai. Sai ya ce man kai ne abokin Marko Sanya. Na ce sai ya ce kai munafuki ne. Munafuki ba za ta cika tafi ta cika bar man wuri. Maza ka bar man nan ka je ka ɓare kwanonka ka san inda kai. Shi kenan sai ya jaddada yana faɗa yana maimaitawa. Ni kuma sai na kasa haƙuri sai na ce mashi ranka da dare ni in ba a matsayinka na sarki na state ko soja ba zai ma wannan abu. Sai na ga ya kama gaba ya yi shiri. Sai ya dubi wa'annan Fulani makwabta na da mai gadi. Sai ce masu kuɗa inda kuka yi. Kuɗa ku bar ma wuri.
Saboda ƙarancin lokaci idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru. Bayan da mai martaba sarkin Muri ya kori baƙin da ya gayyato. Sai a kasance da mu. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasira da Meli Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisan Fili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mun kasance lafiya.
To madalla a gaida Sir Fili Hashin Gumel. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Ya Lahadi, gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na 1 da na 2 a jami'oyin gwamnati da na masu zaman kansu muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Makaddacin ministan ilimin Taliban Abdulbaki Haqqani yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron yan jarida a Kabul ya kare raba jinsin ɗaliban yana cewa hanyar koyarwar ta saba wa koyarwa addinin musulunci da kuma al'adun kasar Afghanistan.
Sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'ziya ga iyalan Aliyu Alawo na rasuwar sarkin Yarbawan Ashanti Alhaji Ahmed Rufai Aliyu Alawo wanda za yi addu'ar kwana ukunsa an jima kaɗan a masallacin Juma'ar Kumasi. To Allah jikansa da rahama ya kyautata makoma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Baba Yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar da shirin yake cewa a huta lafiya. Salamu alaikum.